Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 8 ga watan Oktoba. Yau bayan labaran duniya za a ji cewa ƙwararru sun gano wani irin wake mai juran ƙwari da kuma yanayi mai tsanani. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin sana a dawo lafiya. Sula Barma ya gabatar da sharhin jaridan Niger. Akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya aikawa da Turkiyya wasu sakonni biyu masu karo da juna dangane da shirin da kasar ta Turkiyya take yi na kai farmaki kan mayakan Kurdawa. A jiya Litinin, shugaba Trump ya ce dakarun Amurka za su ja gefe domin shirin kai farmaki da Turkiyya ke yi, sai dai ya gargaɗe ta cikin kakkausan harshe da cewa idan har ta wuce makaɗi da rawa wajen kai hare-haren zai ɗauki matakan kassara tattalin arzikinta. Sai dai abokan shugaba Trump ɗan jam'iyyar Republican sun nuna fushinsu kan yadda Amurkan za ta yasar da Kurdawan Siriya waɗanda suka haɗa kai suka yaƙi mayakan IS tare da sojojin Amurka. A jiya Litinin, ɗaya daga cikin magoya bayan Trump a majalisar dattijai ya kira wannan mataki a matsayin rashin hangen nesa da sanin ya kamata. Haka zalika, 'yan jam'iyyar Democrat da ma'aikatar harkokin waje da ma'aikatar tsaron Amurka duk sun nuna ƙin amincewarsu ga wannan mataki na shirin kai hari da Turkiyyar take so ta yi a arewacin Siriya. 'Yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka sun aika da takardun sammaci ga ofisoshin ma'aikatar tsaron Amurka da na kasafin kuɗi da ke fadar White House a ci gaba da binciken yiwuwar tsige shugaba Trump da majalisar ta sa a gaba. Majalisar dai ta nemi ofisoshin da su miƙa mata takardun da suka shafi shawarar da Trump ya yi na riƙe tallafin kayayyakin soji da aka warewa ƙasar Ukraine. A jiya Litinin, kwamitoci uku da 'yan jam'iyyar Democrat ke jagoranta a majalisar suka buƙaci sakataren tsaron Amurka Mark Esper da muƙaddashin darakta mai kula da kasafin kuɗi da gudanarwa da harkokin kasuwanci wato Russell Bouch da su miƙa takardun nan da zuwa 15 ga watan Oktoba nan. 'Yan jam'iyyar ta Democrat na binciken tursasawa da ake zargin Trump ya yi wa Ukraine na cewa ta binciki abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat wato Joe Biden da ɗansa Hunter. Wani ɓangaren binciken na so ne ya gano ko matakin da Trump ya ɗauka na riƙe tallafin kayayyakin soji da Amurka ta ba wa Ukraine na da nasaba ko akasin haka da buƙatar da ya gabatar wa ƙasar da ta binciki iyalan Biden. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Iraki Barham Saleh ya allawadai da hare-haren da aka kai kan masu zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma manema labarai bayan arangama da aka kwashe mako guda ana yi da ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 100 kana ta jikkata wasu 6,000. Shugaba Sale ya bayyana waɗanda suka kai hare-haren a matsayin ɓata gari da maƙiya ƙasa, inda a wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin ya nemi da a ɗauki matakan da za su daƙile yaɗuwar lamarin. A cewar shi, kasar Iraki ta sha fama da tashin-tashina da yaƙe-yaƙe da kuma hare-haren ta'addanci da ya kamata a ce an shawo kansu. A jiya Litinin, dakarun kasar suka amsa laifin cewa sun yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima yayin wani artabu da suka yi da masu zanga-zanga a birnin Sadar da ke Bagadaza. Prime Minister Pakistan Imran Khan zai fara ziyara aiki a yau Talata a China, inda zai gana da shugaba Xi Jinping da Prime Minister Li Keqiang don tattauna dangantakar kasashen biyu da kuma yanayin tsaro dangane da matakin da India ta dauka a baya-bayan nan a yankin Kashmir da ake takaddama a kai. A jiya Litinin, ofishin Khan ya ce ziyara aiki ta kwana biyu za ta taimaka sosai wajen ƙara bunƙasa tattalin arzikin Pakistan, duba da zuba jari da kuma ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da suka kasance makwabta. Rikici tsakanin Pakistan da India ya zafafa a watan Agusta, bayan da gwamnatin India mai kishin addinin Hindu ta janye ƙwarya-ƙwaryen 'yancin gashin kan da ta bawa yankin na Kashmir mai rinjayen Musulmai, ta kuma mamaye shi yankin da duk ƙasashen biyu ke iƙirarin nasu ne. Masu fafutuka kan sauyin yanayi a duniya sun fara zanga-zangar makonni biyu a jiya Litinin, inda suka yi ta nuna rashin da'a domin ganin an ɗauki matakin da za su rage fitar da hayaki da ke ɗumama yanayi. A birnin London, 'yan sanda sun kama mutane 276 waɗanda suka toshe gadoji da tituna, yayin da a birnin Berlin kusan masu zanga-zangar 1,000 ne suka toshe Grossiastan, wani shataletalen ababen hawa da ke yankin da ake kira Victory Column. Zanga-zangar wacce kungiyar nan mai suna Extinction Rebellion Group mai rajin yaƙi da gushewar halittu ta janyo hankulan ɗaruruwan mutane a biranen duniya da suka hada da Austria da Australia da Faransa da Spain da kuma New Zealand.
Zahra Amin fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a daidai lokacin da Najeriya ke bayar da muhimmanci ga bangaren noma, gidauniyar inganta fasahar noma a Afirka AATF a takaice tare da haɗin gwiwar Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ta yi gwajin wani irin wake mai juran yanayin wurare masu zafi da kuma juran ƙwarin da ke lalata tsiro, kuma ana shirin rabawa ga manoman Najeriya baɗi. Daga Kano ga Baraka Bashir da cikakken rahoton.
Shi dai wannan iri an ba mu ililika masu kala uku. Ɗaya ana kiransa PDR, ɗaya ana kiransa SOMP10, na uku ana kiransa SOMP60.
Wannan muryan wani manomi kenan a garin Bagadawa da ke ƙaramar hukumar Bichi, inda yake bayyana wani sabon iri da baya buƙatar feshi da yawa kuma ƙwarin wake baya yi masa illa a wata gona da aka gudanar da gwaji na sabon ingantaccen irin wake. Cibiyar binciken harkokin noma ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da haɗin gwiwar gidauniyar binciken harkokin gona ta Afirka, wato AATF, bayan shafe shekaru 10 suna bincike dangane da ingantaccen irin wake wanda baya buƙatar feshi da dama, kuma ƙwarin nan da ke addaban manoma wake baya yi masa illa, wato ƙwarin maruka, sun kammala bincike. Wannan bincike dai an fara shi ne tun shekara ta 2009 a wani yunkurin tabbatar da abinci ya wadata a ƙasa baki ɗaya, wanda hakan ce ma ta baiwa cibiyar binciken harkokin noma ta IAR damar gudanar da wannan bincike. Tuni dai suka kammala ake sa ran wannan iri zai wadata a kasuwa a watan Disamba mai zuwa. Da yake jawabi Farfesa Isiyaku, wanda Dr. Muhammad Lawan ya wakilce shi kuma jagora a wajen gudanar da wannan iri, ya ce sakamakon gwajin da suka gani a gonar Bagadawa abin ayaba ne. Akan haka ne Farfesa Ibrahim Umar Abubakar na cibiyar ta AR ya ce,
mu nuna musu sabon iri da muke niyan bawa manoma muka kirkiro amma bata kai ga hannun manoma ba. To yana ɗaya daga cikin matakai da ya kamata mu ɗauka kafin ita kwamiti na ƙasa wadda take da hakkin release na wayannan iri su ta kai ga hannun manoma. Kirawo wannan taron ne su gani zahiri tsakanin iri da take jurewa wannan ƙwaro da kuma iri da ba ta jurewa wannan ƙwaro.
Manoma sun yaba ga yadda suka ga wannan sabon iri.
Baya irirkan da muke shukawa kamar akwai wanda na shuka wanda na hada su da wannan shi kuma 150/27 amma nakan yi masa feshi 4-5 su sai aka ce mu in yi feshi sau biyu kawai domin in ga me zai biyo baya.
To wallahi wannan iri ni dai Allah ya sani ya burge ni wanda aka ga waɗannan matsalolin da ƙwari ya taba tunda Allah ya sa za su ba mu magungunan da za a rinka kashe su wannan irin yayi dan wannan din da muka zo kan shi ma mu muka zaba gaskiya ya mana saboda mun ebi ƙwayar waken.
Daga ƙarshe shi ma wani jami'i a gidauniyar binciken harkokin noma ta Afirka wato AATF Dr. Isufu Kolo ya ce wannan bincike na cikin ƙuduri na tabbatar da abinci ya wadata a nahiyar Afirka baki ɗaya tare da shan alwashin tabbatar da haka. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
Tuwa gaida baraka da wannan rahoton kafin mu ci gaba bari mu leƙa Sudan. Gaishe ka zaka ko je Najeriya wata ran yanzu kuma bari mu koma gefe guda babu makeri ya gabatar mana da shiri na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya a yau zai ci gaba ne da hira da shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota Dr. Baffa Babbadan Agundi akan ayyuka da hukumarsa take yi domin tsaftace harkokin zirga-zirgar ababen hawa a Kano. A makon da ya gabata Dr. Baffa Babbadan Agundi ya faro mana bayani ne akan matakan da hukumarsa take ɗauka domin kyautata rayuwar ma'aikatarsa domin hana su fadawa tarkon karɓar na goro. Yana mai cewa
yanzu bisa faɗakarwa da muke sani da shi al'umma sun ga canjin ƙwarai da gaske ba kamar da ba mun yi maganin karɓar rashawa da hanci a gurin shi yanzu wanda kafin ka ga ba za a ce ɗari bisa ɗari ba amma dai kusan muka ce kashi 75 ko 80 gaskiya ba mu yi faɗa abin da yake ba haka ba an samu ci gaba ƙwarai da gaske a wajen aikinsu kuma gaskiya suna ƙoƙari a yanzu ni kaina ina yaba musu a kullum domin komai ya komai rana kullum za su fito da gayyanci su tsaya wajen aiki su yi abin yana ba wa mutane sha'awa kwarai da gaske. Kuma a cikin wannan matafi muka ƙoƙari muka samu a nufi da gayyan nan da sauran kayan aiki da yanzu haka suna kan hanyar kawowa kamar fitilu da na ba da hannu cikin dare da reflector jacket su ma da bizara amma dai cikin ɗanyen maganganun lokaci saboda ruwa muka yi kafin ma a samu izini ciyan waɗannan kaya muka yi lalubo su muka sa aka kawo kuma muka sanar da girma girma muna sanar da shaida da izinin a ciki kuma har aka ba da kuɗin ciyan waɗannan kaya yanzu wanda yana daga cikin ɗaya daga cikin abin da cikin gaggawa ne girma girma muka sanar da shi. Amince mana aka yi wannan tsari.
To sai dai kuma wani abin da wani sa'ilin ana kokarin kashe rashawa da cin hanci to amma sai kuma idan ka duba rayuwar ma'aikata abin da ake basu ba isan su yake yi ba ko kuma a'a abin da ya kamata a basu bai cika zuwa akan lokaci ba shin akwai matakai da kuke dauka na ganin ba ma'aikata ba shiga cikin wannan hali ba don saboda kada su yi su fada irin halin nan na cin hanci da rashawa?
Mun ɗauki matakai kusan kashi uku. Na farko dai albashi a jihar Kano gaskiya duk ma'aikacin da yake jihar Kano zai biya masa albashi ba matsala ba ne. Ana biyan sa kuma a kan lokaci kuma ba a taɓa fashin biyan albashi ko da na wata ɗaya ba. Saɓanin wasu jihohi da suke da albashin shekara ma wasu wata bakwai, takwas, shida, biyar ga su nan dai. Alhamdulillah Allah ya taimake mu da girma girma bai taɓa samun kansa da shi da ma'aikatansa a cikin irin wannan tsari da na ɗauki ne. Na biyu na fito da tsarin kamo musu babura wanda za a ba su cikin farashi mai sauki da za su dinga biya. A yanda ake yi yawanci babiran nan inda na biyu ana biya a cikin gurare daban-daban kamar malaman makaranta a cikin wata goma sha takwas suke biya. Domin tsarin da muka yi musu za su biya kusan cikin shekara hudu ba wanda za a dinga yankan mar kuɗi ya wuce dubu biyar. Wasu kuma na ga suna biya har 2015-2018 ya danganta da irin tsarin da ake da wanda ya kawo irin wannan babura. To amma mu yanzu abin da muka yi cewa da waɗanda za su kawo cewa wanda ya yi kawo CD ba zai karɓa abin da ya wuce naira 2,500 ba domin kar a takura wa mutane kuma su samu abin zuwa wurin aiki don wata ran mutum zai iya tashi bi da kuɗin abin hawa da zai je wurin aikinsa amma idan yana da ɗan mansa ko ya sa mansa zai iya zuwa ya je ya dawo ba tare da damuwa ba. Na biyu yanzu dukkan aiki da ake sa su wanda ya saba da lokacin ƙa'idar aikin shi mun saka allowance abin da ake kira allowance na zuwa wannan aiki ko aka da yake cikin tare wanda baya daga cikin lokutan aikin shi ana ba da kuɗin mota. Waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin abubuwan da aka tsare kuma yanzu ga shi gwamnati ta bayar da kuɗin albashi na naira 30,000 miliyan ne da za a samu ƙarin ta duk da haka dai ba wai abin da ya isa ba ne amma in Allah ya yarda ina ganin za a sami damar gyara abubuwa cikin yardar Allah.
To ya alakar karota da sauran hukumomi da suke kula da sufuri da hanya kamar road safety da ma'aikatar 'yan sanda mai kula da bangaren sufuri da sauransu ya hudan karota yake da waɗannan hukumomin?
Wato gaskiya ba don jami'an yan tsaro ba aikin nan da ba za mu iya shi ba domin mutane sun tsangarce da yawa amma ana da ikon sa ana ba ni wannan matsayi abinda na fara yi shi ne ziyara ga ma'aikatan hukumar tsaro daban-daban na mimici na kansu da haɗin kansu da muka tabbatar musu da za mu yi aikin kafada da kafada tare da su kuma zuwa yanzu gaskiya duk abin da muka yi kira da kwamishinan 'yan sanda ko darakta na SSS ko hatta kwamandan na sojoji wato ya ba mu layazin ofisa wanda a irin aikin da ake zata ga an haɗu da wasu ma'aikata ce su ma'aikacin sojoji ne a samu wata matsala tare da shi kuma yawanci sai suke ga ba sojoji ne na gaskiya ba ƙarya suke mun kakkama irin wannan kuma shugaban hukumar sojoji tankace ne wannan ya kuma mana da mota guda ta sojoji su je su kama mutum a bi a ga ƙarya yake kuma a kai shi wurin ɗan sanda kai shi kotu saboda haka gaskiya mun samu haɗin kan jami'an tsaro ba abin da za mu ce musu sai dai zai biya tare da neman daɗin haɗin kan don aiki ya tafi cikin yanda ya kamata.
To adan ne kuma zamu jitsa aya har sai mako mai zuwa. Amma daidin bakon namu Dr. Baffa Babbada Agundi, shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu wanda ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makiri ne daga nan Washington dake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Agaida baba, yanzu kuma ga silabar ma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire, wacce ta ruwaito cewa Bankin Duniya ya dauki alƙawarin kashe miliyan 267 na dalar Amurka domin ayyukan kungiyar kasashen jisan Sahel. Jerir ta ce za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe domin ayyukan ci gaban da aka tsara a ƙarƙashin wasu tsarin project ɗin da ƙasashen yankin suka tsara da nufin inganta rayuwar al'umma, kamar yadda aka bayyana a yayin taron shugabannin jisan na baya-bayan nan da ya gudana a Nouakchott. Jaridar Air Info na cewa 'yan sanda a mafitar garin Tawa kan hanyar Agadez sun kama sinkin tabar wiwi a hannun wani soja bayan da suka gudanar da binciken kokof a wata motar jigila. Jaridar ta ce sojan wanda ke dauke da bindiga samfarin AK-47 ko kuma AK-47 hada da harsasai kimanin 30 yana daya daga cikin askarawar rundunar durku da ke kan iyakar Nijar da Libya, sannan yana kan hanyarsa ne ta komawa aiki bayan kammala hutun makonni biyu. Wannan na faruwa ne makonni biyu bayan da aka gano wani dan sandan barikin madawa da ke safarar makamai. Jaridar Le Vanaman ta bayyana cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar na ci gaba da rusa majalisun karkarar kasar saboda zargin magadan gari da mashawarta da laifin wawure dukiyar jama'a. Mataki na baya-bayan nan shine wanda majalisar ministoci ta dauka a ƙarshen makon jiya don rusa majalisar karkarar Filinge da kurfai ta tsakiya da gidan Sori, yayin da aka tsige magajin garin gidan Rumji bayan da wani binciken manyan sufetoci ya gano rashin gaskiya a dangane da yadda ake tafiyar da harkoki a waɗannan majalisu. Mu rufe da jaridar Le Nouveau Republicain, wacce ta mai da hankali akan rikicin shugabancin da ya barke a jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa, wacce a ƙarshen watan jiya ministan cikin gida ya sanar da ɓangarorinta cewa ba wanda ya cika ƙa'ida a taron kongren da suka gudanar a Yamai da Doso. Jaridar na cewa za ta yiwu dama ce aka baiwa shugabannin jam'iyyar domin su yi karatun ta nutsu don watakila su duba hanyoyin zama a kan teburin sulhu da nufin ɗinke ɓarakar da ke barazanar durƙusar da jam'iyyar ta Model Lumana. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman, so yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin sauraron.
Assalamu alaikum jirage duniyar muryar Amurka, sunana Dambo Barau Fatakun daga tsohuwar kasuwa garin Fatak. A yau na so na miƙa sakona ne yabo da jinjina a mai girma gwamnanmu Alhaji Maimala Buni da Alhaji Idi Barde Gubana a bisa yunkuri da suka yi na ƙoƙarin ganin sun farfaɗo mana da masana'antunmu na wannan jiha baki ɗaya. A nan Fatakun muna da masana'antar yin kwano zinc, akwai kuma masana'anta ta fulawa mix, a Runguru akwai masana'anta ta man gyaɗa, sannan a Damaturu muna da masana'anta ta tabarma da sauran. So duk mai girma gwamna ya je ya gani da idansa, kuma an fitar kuɗaɗe da za a siyo kayan gyararraki na wannan masana'antu gyara yayin nisa. Dan mu mun gani kuma abin alfahari ne, ana ta ƙoƙarin gyararrakin wayannan masana'antu. Shi ne muke ƙara jaddadawa da kira ga matasanmu da cewa albishirinku yanzu matasa, sai ku karkare takardunku. Ayyuka dai kan gasu nan za a fara samu insha Allahu. Sannan kwangiloli da muka ga sun fara shiga hannun ƙananan mutane wannan abin alfahari ne, abin godiya ne. Da fatan za a tafa haka da suka samu don Allah da Annabi yi aiki ingantacce, yi aiki mai kyau a wayannan kwangiloli nasu don a samu na baya masu da suka amfana. Allah ya saka da aljeri mun gode mai girma gwamna da majalisun talabi da ta tafi ba. Suna na Gambo Barau Fatakun daga tsohuwar kasuwa garin Fatakun.
Assalamu alaikum, da farko suna na Aminu Shahin na garin Garbacce da gamar kuma ta Baliya ta raba tare da Najeriya. Don yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nuna ɓacin ran akan waɗansu ƙananan sojoji da suke akan dukiyar Najeriya, kuma mutane al'umma miliyan 150 suna cikin hali da kanu ƙarya. Hakika ya kamata shugaban ƙasa ya nuna musu ba sani ba sabo domin dukiyar ƙasa ta karaci domin talakawan ƙasa da Mauritania ta fata wani shugaban ƙasa ya ɗau mataki a kansu na mai gani. Kuma a kwatar mai dukiya a yalmar kasa aiki na zai mai magana Aminu mai shayi da ringar bacci ne kamar kuma ta bandiya ta rabu tare da Najeriya biyar muka shan jima.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, mai magana Alhaji Audu mai wura Kampala malam Madaure jihar Jigawa Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau, ina so mai kira da mai girma shugaban kasa, wannan sai iyakokinmu na Najeriya da wasu kasashe ya kamata ka ƙara garkama kwaɗo a cikinsu, domin wannan mataki da ka ɗauka al'umma makiya Najeriya ne suke zagin ka saboda ka rufe kan iyakokin Najeriya. Duka zahar duniya ba ƙasar da suke buɗe bodarta ta ce a ɗebi kowane irin zuma ya fita da ni, ko a ɗebi kowane irin zuma ya rugo da ni ƙasarta. Kuma wannan mataki da ka ɗauka al'umman Najeriya na noma suna farin ciki, domin kayan gonarsu da suke nomawa ya yi daraja. Sannan shigo da makamai da taramon da waɗannan maƙotan ƙasaharan suka bari ake shigowa da ni domin za a samu kuɗin shiga na ƙasa. Tori Allah yadda wannan zuwa gaba zai zama mataki ga sauran ƙasashen Afirka waɗanda ƙasashen suka zama dole irin ƙasa ta Najeriya ake rugo da kowane irin zuriya zuwa jirgin mana. Mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malam Madaure jihar Jigawa, na gode muryar Amurka.
To a gaishe ka kai ma, yanzu kuma ga Zahara ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya aikawa da Turkiyya wasu sakonni biyu masu karo da juna dangane da shirin da kasar ta Turkiyya take yi na kai farmaki kan mayakan Kurdawa. A jiya Litinin, shugaba Trump ya ce dakarun Amurka za su ja gefe domin shirin kai farmaki da Turkiyya ke yi, sai dai ya gargaɗe ta cikin kakkausan harshe da cewa idan har ta wuce makaɗi da rawa wajen kai hare-haren zai ɗauki matakan kassara tattalin arzikinta. ‘Yan jam’iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun aika da takardun sammaci ga ofisoshin ma’aikatar tsaron Amurka da na kasafin kuɗi da ke fadar White House a ci gaba da binciken yiwuwar tsige shugaba Trump da majalisar ta sa a gaba. Majalisar dai ta nemi ofisoshin da su miƙa mata takardun da suka shafi shawarar da Trump ya yi na riƙe tallafin kayayyakin soji da aka warewa ƙasar Ukraine. Shugaban Iraki Barham Saleh ya yi allawadai da hare-haren da aka kai kan masu zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma manema labarai bayan arangama da aka kwashe mako ana yi da ta yi sanadiyyar mutuwar mutane sama da 100 kana ta jikkata wasu 6,000. Shugaba Saleh ya ayyana waɗanda suka kai hare-haren a matsayin ɓata gari da maƙiyin ƙasa.
To masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Zahar Aminu Fagiyo ta karanto mana labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Dara Smith, ni Ibrahim Kalamusi Yaroba, da muku fatan alheri, sai an jima.